Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkan ku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin. Yau Laraba 4 ga watan Satumba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To shugaban Afirka ta Kudu yayi Allah wadai da hararan da aka kai akan ƴan kasashen waje da wuraren harkokin kasuwancin sassan kasar. Kwararru a Amurka sun yi hasashen cewa makwacin guguwar Dorian ba za ta sauka kai tsaye akan jihar Florida ba, amma duk da haka an gargadi jama'ar yankin da su ci gaba da zama cikin shirin kota kwana. Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce ba shi da wani zabi da ya wuce ya kira a yi zabe da wuri bayan da suka sha kai a majalisar wakilan kasar.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna bacin ransa akan irin kiyayya da kuma musgunawar da ake wa 'yan Najeriya a ƙasar Afirka ta Kudu. To kowane irin mataki Najeriya za ta ɗauka?
Muna duban yiwuwar tura jami'an tsaro daga Najeriya su je ƙasar Afirka ta Kudu ta ofishin jakadancin Najeriya da ke can, ta yadda za su iya aiki kafaɗa da kafaɗa da jami'an 'yan sanda na ƙasar Afirka ta Kudu.
Haka kuma za ku ji cewa tashar jirgin ƙasa ta Rigasa da ke jihar Kaduna Najeriya ta zama dandalin daru a 'yan kwanakin nan saboda cinkoso.
Abin da ke faruwa a nan wurin shine wasu ana ba su cin hanci, suna an samu wasu duker, wasu ma yanzu ƙarshen ta an shiga jirgin ma ba su zo ba.
A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa ambaliyar ruwa ta kashe gomman mutane tare da ruguza dubban gidaje. Sannan kuma Madina Zauda za ta shigo da shirin demokuraɗiyya a yau. Kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Afirka ta Kudu yayi Allah wadai da harharan da aka kai akan 'yan kasashen waje da wuraren harkokin kasuwancin su a sassan biranen Johannesburg da Pretoria. Yana mai kwatanta lamarin a matsayin abin da ba za a lamunta ba. Sam kasanmu ba ta goyon bayan nuna kyama ga wani, inji shugaba Cyril Ramaphosa a wani sakon bidiyo da aka wallafa a shafin Twitter. Yana mai cewa ba za mu amince a riƙa kai hari akan jama'ar wasu ƙasashen Afirka ba. Ya ƙara da cewa ba hujja bace ga wasu mutane su riƙa kai hari akan wasu da wuraren kasuwancin su, don suna zargin 'yan wasu ƙasashe sun mamaye ayyukan yi a ƙasar. Darren Taylor shine wakilin muryar Amurka a birnin na Johannesburg.
I don't see, from my experience and all the experts that I've spoken to, I don't think...
Yace bisa abin da na lura da shi da kuma duk ƙwararren da na zanta da su, ban yadda cewa 'yan ƙasashen waje sun mamaye ayyuka a Afirka ta Kudu ba. Hasali ma su ne suke samar da ayyukan yi a ƙasar. An dai kwashe kwanaki uku kenan wasu 'yan Afirka ta Kudu suna kai hari akan 'yan ƙasashen waje da suka fito musamman daga Najeriya, Ghana da sauran ƙasashen nahiyar Afirka, saboda a ce wasu sun yi kakagida a harkokin kasuwancin ƙasar. Muna ɗauke da ƙarin bayani nan gaba kaɗan a cikin shirin kan matakin da Najeriya ta ɗauka. Masana Amurka sun yi hasashen cewa makwacin guguwar nan da aka wa laƙabi da Dorian ba za ta sauka kai tsaye akan jihar Florida ba, amma duk da haka an gargaɗi jama'ar yankin da su ci gaba da zama cikin shirin kota kwana. Ƙwararru sun ce guguwar na ƙara zama mai ƙarfin gaske, za kuma ta raɓi jihohin Florida da Georgia a daren Talata zuwa wayewar garin Laraba, sannan za ta zubar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a jihohin North Carolina da South Carolina ɗauke da guguwa mai ƙarfin gaske. A cewar gwamnan jihar ta North Carolina Roy Cooper, lokaci na ƙurewa.
Because this storm is anticipated to pick up speed, time is running out to get ready.
Yace lura da cewa ana fargabar guguwar za ta ƙara gudunta, lokacin da ake da shi na kimtsawa na ƙurewa. Guguwar wacce tuni ta sauka kai tsaye akan yankin Bahamas ta lalata akalla gidaje 13,000 a kiyasin farko da aka yi. Shugaba Donald Trump ya gargadi China kan irin jan kafar da take yi a wajen ganin an cimma sabuwar matsaya ta cinikayya. Gudun koda za a kada shi a zaben shugaban kasa da za a yi a baɗi. Shugaban Amurka ya ce idan aka zabe shi a wadi na biyu to zai ginda shuruɗa masu tsauri a zaman sulhun da za a yi. Gwamnatin Trump da China na ta fadan mai da martanin karin kudaden haraji kan kayayyakin da kasashen biyu ke sayar wa juna. A ranar Lahadi da ta gabata kasashen biyu suka kara wa juna sabbin kudaden haraji. Shi dai Trump na zargin cewa China tana kwarar Amurka wajen cinikayya, inda Amurkan takan sayi kayayyakinta fiye da waɗanda China take saya daga gare ta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya ce ba shi da wani zabi da ya wuce kira a yi zabe da wuri bayan da wasu 'yan majalisar dokokin kasar suka yi tawaye kan batun ficewar kasar daga kungiyar tarayyar Turai. Sakamakon kuri'ar da aka kada a majalisar wakilan wanda ya nuna masu kuri'u 328 sun yi nasara akan masu 301 na nufin 'yan majalisar za su iya gabatar da bukatar a sake jinkirta wa'adin ficewar kasar daga tarayyar ta Turai. Matakin da zai kange burin Prime Minister Johnson na yunkurin ficewa daga tarayyar ba tare da an cimma wata matsaya ba. Jeremy Corbyn shine shugaban babban jam'iyyar adawa ta Labour.
There is no consent in this house to leave the European Union without a deal.
Yace majalisar bata amince Burtaniya ta fice daga tarayyar ba tare da an cimma wata matsaya ba. A karon farko Amurka ta saka takunkumi akan hukumar Iran da ke kula da ayyukan binciken sararin samaniyanta bayan da ta zarge ta da yin rufa-rufa kan shirin kera makamai masu linzami. Takunkumin ya shafi cibiyoyin binciken sararin samaniya da wacce ke bincike kan fasahar kera jirage da rokoki. Takunkumin har ila yau wato sun shafi wasu kadarori da waɗannan cibiyoyi suka mallaka a nan Amurka tare da haramtawa duk wani ba Amurka yin hulɗa da su. A jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ba za ta bari Iran ta fake da shirin harba harkokinta zuwa sararin samaniya ba don ta kera makamai masu linzami. Ita dai Iran ta musanta wannan zargi inda ta ce tana amfani da shirin ne wajen harba harkokin da za su dasa mata na'urorin sadarwa na tauraron dan Adam. Wasu masu bincike a Majalisar Dinkin Duniya sun ce bangarorin da suka kwashe shekaru sama da biyar suna faɗa da juna a Yemen sun take haƙƙoƙin bil'adama da kuma dokokin ƙasa da ƙasa na ayyukan jinƙai. Ƙwararrun sun ce mai yiwuwa karya waɗannan dokoki ya sa a tuhume su da laifukan wato da aikata laifukan yaƙi. Wani rahoto da ƙwararrun suka fitar ya nuna yadda gwamnatin Yemen da haɗaɗɗen daular Larabawa da Saudiya da kuma mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran da sauran kungiyoyin da ke dauke da makamai suka gudanar da ayyukan da suka saba wa doka. Daya daga cikin masu binciken Charles Garway ya faɗa wa muryar Amurka cewa babu wanda zai iya cewa bai aikata wani laifi ba cikin dukkan bangarorin da aka lissafa.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. A Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya yi suka da kakkausan lafazi akan irin kiyayya da musgunawar da ake wa 'yan Najeriya a ƙasar Afirka ta Kudu. Shugaban ya nuna ɓacin ransa ne a ganawar da ya yi jiya da jakadan ƙasar Afirka ta Kudu da ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema a fadar gwamnatin ƙasar a Abuja. Tun dai shugaban ya tura da wakilinsa na musamman don ganawa da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa kan wannan batun. Ga rahoton da wakilinmu Umar Faruk Musa ya aiko mana daga Abuja.
Tuni shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci wakilinsa na musamman da ya tabbatar da ya je ƙasar Afirka ta Kudu domin ya miƙa saƙonsa na musamman ga takwaransa na Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa. Bayan da aka kammala ganawar tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da wakilin ƙasar Afirka ta Kudu a Najeriya da ministan kuɗa da kasashen ƙetare na ƙasar Najeriya Geoffrey Onyema, ministan ya mana ƙarin haske dangane abubuwan da suka tattauna da kuma irin matakin da aka cimma domin kawo ƙarshen wannan tashin hankali inda yake cewa ana bukatar za a biya diya domin a tabbatar da an yi adalci dangane da wannan lalurar.
More importantly, we have put forward to the South African government what we think would make a big difference.
Yace musamman mun gabatar da abin da muke tsammanin zai fi zama a ala. Daya, ba da diya ga dukkan waɗanda suka yi hasarar dukiyoyinsu ko kuma rayukansu. Sa'annan kuma babban batu shine tsara fasalin tsaro da zai kai ga kare rayuwar 'yan Najeriya a nan gaba. To amma menene wannan tsarin na tsaro da ake ganin cewa Najeriya za ta iya gabatarwa domin Afirka ta Kudu ta yi aiki da shi da 'yan Najeriya ta yadda za a kawo ƙarshen wannan lalura a nan gaba? Sai ya ce,
the possibility of sending some security agents.
Muna duban yiwuwar tura jami'an tsaro daga Najeriya su je ƙasar Afirka ta Kudu ta ofishin jakadancin Najeriya da ke can, ta yadda za su iya aiki kafada da kafada da jami'an 'yan sanda na ƙasar Afirka ta Kudu. Abinda muke ganin cewa zai kasance muhimmin mataki wanda zai kawo ƙarshen halaka 'yan Najeriya nan gaba a wannan ƙasa ta Afirka ta Kudu, inji ministan hulɗa da ƙasashen ƙetare na Najeriya Jeffrey Onyema. A halin da ake ciki dai, 'yan Najeriya a yanzu suna ci gaba da matsa lamba ga Najeriya cewa ta gaggauta ɗaukan matakan kare 'yan ƙasar waɗanda suka daɗe cikin akuba tun shekaru ɗaya zuwa biyu da suka gabata. Ana yin wannan fitinar jefi-jefi kafin ta kai halin da yanzu ta kai na cewar 'yan Najeriya a duk inda suke ana ganin su kamar nama sai kisan gilla ake masu. Umar Faruk, Musa Mura, Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk, Musa. To har yanzu dai muna Najeriya, inda matafiya a tashar jirgin ƙasa da ke rigasa a jihar Kaduna sukan yi jira na tsawon lokaci ba tare da sun samu tikitin zuwa Abuja ba, sai dai wasu daga cikin matafiyan suna ganin son rai ne ke kawo wannan cunkoson, wasu kuma na alakanta matsalar da taɓarɓarewar tsaro. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Wasu masu ture-turen siyan katin jirgin ƙasa don zuwa Abuja daga yankin rigasan jihar Kaduna kenan, a lokacin da suka ga jirgi na shirin tashi alalin sun kwashe yini guda ba tare da sun samu tikitin tafiya ba. A 'yan kwanakin nan dai tashar jirgin ƙasar da ke rigasa ta nama dandalin daru, saboda yadda wasu matafiya kan kwashe yini guda suna ta kokawar ganin sun samu tikitin tafiya Abuja. Wasu matafiyan da suka kwashe yini a kokarin samun tikitin tafiya Abuja dai sun ce son rai ne ke kawo cunkoso.
To sunana Muhammad, gaskiya na zo nan tun wuraren karfe 1 ne.
Ka samu tiket?
Ban samu tiket ba. Cunkoson yayi yawa kuma abun ma da karfi da yaji ake neman shi.
To sunana Muhammad Adamu, tun 12 da 'yan mintuna muka zo. Cunkoso yayi yawa. Manya in sun zo yanzu kaga muna nan wajen, wani babba yazo latti, nazo kusan da awa 1 yazo amma sun bude mar ya shiga tintini. Suna sayar da na tsaye wanda in baka samu tiket ba.
Kaje Abujan a tsaye?
Kaje Abujan a tsaye. To na tsayen ma babu.
Nawa ake sayar da na zaune kuma nawa ake sayar da na tsaye?
Duk farashin ɗaya ne.
Sunana Yakubu Aminu. Mun zo sayan tiket na jirgin da zai tafi daga nan Kaduna zuwa Abuja. Makoma kawai shine mu jira wanda zai koma karfe 6. Tunda hanyar mota ba za ta biyu ba.
Ba za ku koma ku fita mota ba saboda me?
Kai ban hanya ba za ta yiwu ba. Saboda yanayin tsaro na kan hanya abun ba zai yiwu ba.
Nan ma dai wasu mata ne da suka fito daga jihar Katsina ke korafi akan gaza samun tikitin tafiya Abuja.
Yana an san ku. Ka gani nan wallahi 2000 na siya wurin wani. Jirgin ya tashi ya wani. Ni ba zan yi asarar 2000 dina ba ko alimatu. Abinda ke faruwa a nan wurin shine wasu ana ba su cin hanci. Suna an samu wasu tiket, wasu ma yanzu karshen ta an shiga jirgin ma basu zo ba. Ga muna mun tun daga wasu daga Zamfara, wasu daga garuruwa sakka. Daga Katsina muke.
To yanzu ya zaki.
Yanzu go ba sai mu jira 6 tun da na riga na karba wani ya sayar min a 2000.
Jama'a ban Allah ta hiya zami zuwa Abuja tun shekaran jiya muka yi da wani zai zo ya ba mu tiket. Muka zo nan ƙarshen 12 mun kira ta rejection calls din mu har yanzu. Kuma a gaban mu ana ba su cin hanci suna ansa.
Yanzu kun ganshi?
Idan muka ganshi.
To yanzu ya zaki.
Tiket ta hiya zami mu hawo mota. Ba komai Allah zai kare mu.
Kokarin jin ta bakin jami'an hukumar jiragen ƙasar da ke rigasa dai ya ci tura, saboda babban jami'in ya ce ba a ba su damar ikon yin magana da 'yan jarida ba. sai dai wani ma'aikaci da ya boye sunan shi yace cinkoson fa bai rasa nasaba da maganar matsalar tsaro
babban abin da ya kawo ka matsalar rashin tsaro ce ta hanya saboda ya kamata a ce kamar ƙasa Najeriya a ce daga hanya Abuja Kaduna zuwa Abuja an kasa tabbatar da tsaro yanda ya kamata shi yasa mafi yawancin mutane suke tsoron bin wannan hanya ta mota sakamakon karo yanki da nafi su kama su
kafin wannan tsaro ba a samu wannan cinkoso anan
eh kamun wannan tsaro gaskiya ba a samu kuma koda gwamnati za ta karo jirage irin waɗannan guda 10 wallahi wannan abun ba zai rugu ba saboda a kullun ƙara mutanen ƙara yawaita suke
duk da yake dai jirgin ƙasan dake tashi daga Gargasa zuwa Abuja kan tashi da safe da rana da kuma yamma yakan gama jigilar ba tare da an samu an kwashe mutanen dake son zuwa Abuja ba duk ko dake a wani lokacin ma akan sai da tikitin da akan kira shi tikitin tsaye wanda koda ka saya ka shiga jirgin a tsaye zaka tafi har zuwa babban birnin tarayya Abuja Isa Lodi kara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. To daga Najeriya bari mu leka makwabciyar ta Jamhuriyar Niger inda gwamnatin kasar ta sanar cewa ambaliyar ruwa ta haddasa rugujewar dubban gidaje yayin da gomman mutane suka halaka a kasar sakamakon ruwan saman da aka tafka a watan Agusta da ya gabata. Ga rahoton da wakilin Musulun Mumin Barma ya aiko mana daga Yamai.
A taron manema labaran da ya kira ministan ayyukan jinkai Alhaji Lawan Magaji ya sanar cewa ruwan sama ya haddasa barna a dukkan jihohin kasar ta Niger. Koda yake a bana matsalar na da sauki idan aka kwatanta da halin da ake ciki a barawar haka.
A jiya da muka yi rasko mun samu mutane kamar 70,000 a kadan yarige wanda suke shiga cikin matsatsi na wannan gyaran ruwa. Barawar haka da muna da tsitin 140 gidaje wanda suka zube sun kai kusan 6,500 da wani abu ne dalilin wannan gyaran na ruwa mun samu rasuwa ta mutum 42 Allah shi karansu Allah rahamshe su mutum 27 aiki ne ya fada musu su ko wannan 15 ruwa ne ya ci su
rashin mutunta ka'idar gini da nuna halin ko in kula akan batun mutunta haƙƙin makwabtaka na daga cikin manyan dalilan da suka janyo wannan barna
duk wanda ya gini bisa hanyar ruwa ya rantsa zai mai da gurbin shi in ko ce a gari ne kake sai kana da hali alhaji sai ka zo kai gini ka sa siminti ka kewaye ruwa to nan ma akwai haƙƙin makwabtaka addinin mu ya ce makwabcinka gida 40 daga gusun 40 daga gabas 40 daga arewa 40 daga yamma kai kana da hali kai gini ka kare gidanka ka juya ruwa ya je ya fada gidansu ya cinye musu gida
tana dai gwamnatin ta fara tallafawa waɗanda wannan bala'i ya afkawa da dan abun masarufi inji ministan
mutum gidan shi zube ana bashi abinci gudunmuwa kamar kilo 100 da mai da gishiri da sauran abubuwa ne a cikin wannan 70 kin da mun yashawa kamar 25 ne wanda a yau mun tabbata da an taimaka musu
kawai yanzu kashi 30 daga cikin 100 na tallafin da ake bukata ne ya shigo hannun hukumomi a sanadiyar jan kafar da ake fuskanta daga abokan hulɗa yayin da a yanzu haka kogin Isa ko Neja ke kara batsewar da ke barazana ga mazauna gabar sa kuma ma'aikatar hasashen yanayi ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar samun saukar ruwan sama mai yawa a watan nan na Satumba Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sulaiman Mumin Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1:18 na dare. Ga Madina Dauda da shirin demokuraɗiyya a yau.
Demokuraɗiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. Watanni uku da suka wuce ne shugaba Muhammadu Buhari ya ba hukumar sa ido a yadda ake kashe kudade NFIU umarni cewa ta ba wa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye. Wannan umarni bai yi wa gwamnonin kasar dadi ba domin baya ga kaiwa shugaba Buhari kukan su sai kuma suka garzaya kotu. Da suka ga kaman ba za su samu biyan bukata a wurin shugaba Buhari ba kuma tunanin nasu ya zo daidai domin shugaba Buhari ya ce masu hujjar su ba ta da karfi saboda haka ba zai janye umarninsa ba muna da bako a zauren mu kuma shine shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi wato Nolge Ibrahim Khalil. Kafin mu tattauna da shi, bari mu saurari rahoton da wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa, Ibrahim Abdul Aziz, ya shirya mana.
Amma dai wannan lokaci da ake fafutukar samarwa kananan hukumomi cikakken cin gashin kai da alamun matakin soma baiwa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye da aka soma yanzu ya ko soma haifa da damin ido a wasu jihohin. Comrade Muhammad Babashalen dake cikin shugabannin kungiyar Nolge a Najeriya yace aiko ba komai yanzu ko sun soma ganin sauyi.
A gaskiya kokarin da muke gami da wannan kudi da aka fara bayarwa kai tsaye wa kananan hukumomi wato ta wannan doka na FNIU gaskiya mu mun tsaya haikan mu tabbatar ana implementing wa'annan guidelines din musamman ma mun umurci su shugabannin kungiyar mu na kananan hukumomi da su sa ido yadda ake gudanar da ayyuka a kananan hukumomi kan al'amuran kuɗi. Na biyu gaskiya wannan ka'ida da kuma wannan doka da ita NFIU ta bayar ya fara biyan kuɗin sabulu ake cewa har ga Allah domin mun fara amfana domin yanzu ayyuka sun dawo a kananan hukumomi komai yana tafiya yadda ya kamata. Gwamnatin jihar Adamawa musamman mu Adamawa baya katsalanda akan mutum maganan kuɗi din da ake ba kananan hukumomi. Kuɗin kananan hukumomi yana tafiya direct a asusun
to sai dai ku yayin da wasu jihohin aka soma murna da alamun a jihohi irin su Taraba da Sararina aka ba kamar yadda ma'aikatan kananan hukumomi suka tabbatar.
Wannan tsari mu a nan jihar Taraba kai ina ga ban wa fara ba. Dalili ku shine inda an fara din da zamu iya ganin wasu abubuwa daga gurin ciyawomin mu na karamar kuma suna wani walwala suna abun da ya kamata. To amma har yanzu dai sai dai albashi kurun za a biya na albashin din ma wasu local government ne kamar ni local government din da nake yawancin gaskiyar magana ana biyan mu akan lokaci. Amma wasu local governments ina jin har yanzu ma basu ma samu kuɗin su ba ko a musu aiki ko a musu wani abu. Mu dai anan Taraba kan gaskiya bai zo wani ba tukunna.
A jiya Taraba dai a yanzu dai ba mu ga wannan gajiya da aka tsari da kuma muke ji wansu jihohi suke cin wannan gajiyan ba mu dai a yanzu ba mu gan shi ba sai dai ba mu kan so zuwa gaba kuma mu san inda menene dalilin da ya tsaida abun ba muna addu'an Allah ya sa ita gwamnati ta lura ta dawo da hankalinta kan kananan hukumomi saboda ci gaba da ake samu.
To koya masana shari'a ma ke kallon wannan mataki da aka dauka a yanzu Barista Sani Joshua Gra wani masanin shari'a ne a Najeriya.
Allah hakika Mallam Ibrahim a gaskiya da matakin da aka dauka yanzu na mikawa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye haka doka ta tanada ba wata sabuwar abu bace abuce wanda ta shafa ruwa a baya zuwa in ka duba tun farko zuwa demokradiya musamman kafan farko da aka yi gwamnoni ne a baya suka zo suka juyar da abun aka zo aka mayar da local government kananan hukumomi saniyar tatse inda ake zuwa duk kudaden da suka zo a karbe shi yasa kuma kaga tsananin talauci da aka samu a wannan kasa domin a can kananan hukumomi su ne suke tare da talaka su ne wasu abubuwa na ayyukan da ya kamata a yi lambatu kwasan bola kiwon lafiya na matakin farko makarantun firamare da dai sauransu makamancin su haka a tabbatar da cewa layuka an yi musu suna kasuwanni da sauransu duk dai wa'annan ne kamata a ce hakkin kananan hukumomi kuma wa'annan ayyukan ba za ta samu ba sai da kuɗi. To kudaden da suke samuwa Rijiya ta kawo ruwa guga ta hana amma yanzu an samu sauyi.
Barista Sanda Joshua Ugirke ne wani masanin shari'a a Najeriya kuma koma da menene Allah sa su ma ma'aikatan kananan hukumomi suke cin moriyar demokradiyya. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Mun gode Ibrahim. Kafin shugaban kasa ya bada umarnin a bawa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye wannan kungiya ta Nolge ta kwashi shekaru tana kai gwauro tana kai mari domin samarwa kananan hukumomi yancin cin gashin kansu amma da kyar aka samu amincewar jihohi 8 kuma ana bukatar jihohi 24 ne ko kuma 2-3 na yawan jihohi 36 hadda binnin tarayya. Yaya shugaban Nolge Ibrahim Khalil yake kallon wannan yunkuri na gwamnati?
Alhamdulillah wannan umarni gaskiya ya zo daidai lokacin da kururuwar mu da kukanmu da karfin mu kusan ya kusa karewa akan fafutukan neman yancin kananan hukumomi a Najeriya dubi da irin yadda kananan hukumomin nan muhimmancin su ba zai misaltu ba a tafiyar da kowace irin kasa musamman ma kasa wadda take kamar ta Najeriya da take da yarurruka daban-daban addinai daban-daban da abubuwa dai wanda suke sun sha bamban da juna sannan yanda kuma aka wulakantar da ƙananan hukumomin nan ya zama na ba a yin zabe lokacin da ya kamata ba a ba su kudaden su wannan kuma shi ya juye ya shiga ya haifar da abin da ake cewa rural urban migration ma'ana hijira daga ƙauyuka zuwa birane wanda in ka duba sai ka je ƙauyukan ka tarar babu kowa in ka zo birane ka tarar biranen sun cushe da matasa waɗanda amfanin su zai fi yawa a ƙauyukan wajen aikin noma wajen sana'o'i daban-daban wanda za su taimaki rayuwarsu kuma su tabbatar da tattalin arzikin ƙasa ya tsaya akan digadigansa kuma wannan shine ya haifar da mummunan rashin tsaro kamar yanda muke gani abubuwan da ba taɓa tunanin su ba ga su nan suna faruwa ba za ka iya tashi a yau daga Abuja din nan ka tafi Kaduna ba cikin kwanciyar hankali sai a dauke ka kamar an dauke kaza duk waɗannan abubuwa suna faruwa ne sakamakon rashin tafiyar ƙananan hukumomin nan yadda ya kamata sakamakon rubda ciki da babake da shugabannin gwamnatocin jihohi suke akan kudaden ƙananan hukumomin nan wanda in an duba tun daga kundin tsarin mulki kudaden da ake ba ƙananan hukumomi an yi musu suna da cewon distributable wealth ma'ana arzikin ƙasa wanda yake zagawa cikin lungu da sako na ƙasa dan ya cike gibi tsakanin talauci da arziki a cikin al'umma dan ya ragewa masu ƙananan sana'o'i na karkara yunkurin tafiya cikin birane domin in ƙananan hukumomi suna aiki za su samu ayyuka na gyare-gyaren makarantu ne na kwalbatoci na haƙar rijiyoyi na gyaran hanyoyi da makamantansu kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada wa ƙananan hukumomin nan waɗannan abubuwa duk gaba ɗaya babu ƙananan hukumomi suna da tsari akan tafi da harkar tsaro wanda duk ƙaramar hukuma a cikin tsarin tafi da ita akwai kwamiti da yake kula da ingancin tafi da tsaro a wannan ƙaramar hukuma wannan kwamitoci duka ba su aiki sakamakon baddalar da ƙananan hukumomin nan da aka yi in an duba majalisa ta 8 har ta ji kukanmu a matsayin tarayya ta zartar da kudurtoci guda biyu wanda inda Allah ya sa gwamnonin Najeriya ba su yi abin da suka saba yi wajen danne irin wannan yunkuri don tabbatar da ƙananan hukumomi sun rayu yadda ya kamata ba da watakila ma wannan hukuma ba ta zo ta yi umarnin da ta yi ba waɗannan kudurce-kudurce guda biyu kamar yadda aka sani sun yi niyyar gyara da kuma tabbatar da yin zaben ƙananan hukumomi a duk lokacin da ya kamata a yi ba tare da ƙirƙirar dama ta ainihin ha'inci da zalunci an san masu ci zababbu za su kare lokacinsu ko zangon mulkinsu a kishirya zabe har sai an lokaci ya tafi don gwamna ya samu damar dauko mutanen da yake so ya dora su akan shugabancin ƙananan hukumomin da su cigaba da danne mutane
a nan za mu dasa aya 20 za mu dora idan Allah ya kai mu lafiya makon gobe a madadin wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz da babban bakonmu shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na ƙasa Ibrahim Khalil ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
madalla gaida Madina Dauda to kafin mi sallama a shirin ga Mahmud ya dawo da labarai amma a takeice
shugaban Afirka ta Kudu ya yi alawa dai da har-haren da aka kai akan ƴan kasashen waje da wuraren harkokin kasuwancinsu a sassan biranen Johannesburg da Pretoria yana mai kwatanta lamarin a matsayin abin da ba za a lamunta ba sam kasanmu bata goyen bayan nuna kyama ga wani inji shugaba Cyril Ramaphosa a wani sakon bidiyo da aka wallafa a shafin Twitter yana mai cewa ba za mu amince a rika kai hari akan jama'ar wasu kasashen Afirka ba masana Amurka sun yi hasashen cewa makwacin guguwar nan da aka wa lakabi da Dorian ba za ta soki wa sauka kai tsaye akan jihar Florida ba amma duk da haka an gargadi jama'ar yankin da su zauna cikin shirin kota kwana kwararru sun ce guguwar na kara zama mai karfin gaske za kuma ta rabi jihohin Florida da Georgia a daren Talata zuwa wayewar garin Laraba
To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen mu na safiyar yau. Amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi zamu sake shigowa da shirin mu na hanci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen hada shirin kuma ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Greg Bones ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun hada a shirin mu na hanci.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.